Cikin sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yemen na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM Jamhuriyar Niger suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya a can kuma san kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio sannan za iya jin mutane gizo a voehouse.com ko kuma sashenhausa.com masu gabatarwa
Zahra Aminu Fage
tare da ni Amina Bahari Auna
a duk ranar talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi da fasaha inda a yau ma 15 ga watan Disamba na shekarar 2020 za mu yi magana ne akan yajin aikin malaman jami'o'i da yake cinyewa
Zara kamar wasa ina ga har an yi wata takwas
wakiliyar sashen Hausa a Kaduna ta jiyo mana ta bakin malamai dalibai da ma iyaye akan wannan batu
sai ku kasance tare da mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe
Masararo bari mu fara da tattaunawar Binta da daliban da ta gayyato mana.
Masararo barkanmu da saki saduwa da ku a cikin filin mu na yau da gobe inda muke tattauna al'amuran da suka shafi rayuwar matasa na yau da kullum. A wannan fili namu na yau zamu tattauna abin da ya shafi ilimi ne. Ilimin jami'o'in Najeriya musamman mallakar gwamnati ta shiga garari kusan shekara guda kenan tun lokacin da malaman jami'o'i suka shiga yajin aiki. An yi ta tafka muhawara tsakanin gwamnati da su malaman jami'o'in don a kawo maslaha da kuma daidaito tsakaninsu amma har izuwa yanzu dai dalibai suna gida kusan shekara guda kenan a cikin wannan zaure muna tare da matasa waɗanda matasa ɗan jami'a waɗanda za su tattauna da mu akan halin da suke ciki game da wannan yajin aiki wanda yake ci yake cinyewa a tare da ni akwai malam daga wannan jami'a kake ma
University of Abuja
jami'ar Abuja
Habib Abubakar Ahmadu Bello University sai kuma Abdullahi Abozanto daga Federal University of Zamba Katsina
to dalibai barkanku da zuwa ko an yi har yanzu dalibai ma za a kira ku kuma masu zaman gida
da zaman banza da masu jarabenci
wato yadda ba banci ko zama anguwa kenan
abinda suke kenan dama ya ce jarabencin mu a cikin wannan zaman
kama ko jidi ana fa to yanzu dai kusan shekara guda tun kafin zuwan cutar corona dama aka fara samun matsalar cewa koma gida shin yaya rayuwa ta kasance muku tsawon wannan lokacin zuwa yanzu
rayuwa dai kamar yadda kika sani mun shiga cikin wani hali musamman mu dalibai a tun lokacin da aka ji wannan strike din a March to da muka dawo gida mun dauka ma zamu dan je cuci ne haka mu dawo mu ta
wuce
da
tamurna
dan ni kaman ma mun dawo daga mid semester kenan za mu shiga abin da muka ce ya kamata malamin wannan da mu je mu kara
kudin yake ba
yawa yawa to muna murnan strike to bayan sai ta biyu sai aka kuma shiga corona to abu dai kamar zai cika wannan ba zai kare ba to ana nan har yake dai wannan tsawon lokacin da ake ciki muna dan yin wani aiki ma a da to amma kuma corona ya tsaye ta sai abun gaba ɗaya sai a
sai dole zai zo gida dole
yawa to dan har muna ji shaukin karatu dan ni kamar ni ina dan bin YouTube ina dan ganin sai so daga baya ba kuma ba kuɗi ma na je tan wannan lokacin
tunda ba yanzu za a yi ma iyaye cewa so an kawo kuɗin gari ya kare a makaranta
kuma ma abun mamaki shi wannan strike din tsawon wata 6 ko tsawon wata 8 ko 9 ne ma yanzu tunda tun Mars yanzu gashi muna Disamba ba shine mafi tsawo da aka taɓa yi ma a tarihin Najeriya akwai dai wanda aka yi wata 6 ban ko sai biyu aka kuma a bai wannan shirin amma ba ta bai a lokaci dai ba consistency ya tafi haka ba tare da an yanke ba sai wannan
kullun strike na over 6 months
yawa amma ba ta bai 8 months ba sai wannan kara wanda gwamnatin kuma da tana ta musu su alƙawuran za a dawo su zauna dai ba su zauna ba har ila yau abin dai bai kai da shi ba kamar last friday ma misali sun yi wani zama da aka yi musu proposal din 65 billion naira
wato kuna dai bin bahasa ko me ke faruwa ke
wannan ne a matsayin mana dalibai wala ne mu bi
to mallan kai da kake jami'ar abuja kuma gashi kana kusa ma da fada shugaban kasa kenan za a ce ba ku da wani abin cewa ne ko ba ku yi tattauna ko da social media
saboda asu to da kuma abubuwan da suke yi mu a ce yau gwamnati gobe association to mu wane ne ma dai mai laifi mu mun kasa ganewa
wato kan ku dalibai ma ku kuna cikin wani a cikin imu wanda ba ku san inda malamin
yake ba san ne sai cin mu ba ka kinga kaman mu yanzu exam sai kamata mu fara weekend exam za mu shiga
a lokacin da aka
tafiya a lokacin da aka fara tafiya 2 weeks morning strike to an zo an tafi kaman wasa har yanzu ya kamata a ce mun yi aiki ma amma ba mu ganin aiki ba mu maganar resolution ma dai exam ma yau shin muka yi
shautin karatu kuma ba aya
to karatu
ya rabu ne ko ya karu
gaskiya ni je ya rabu dan da na dawo na kan yi karatu na kan yi jotin karatu na dan na samu na zo da tafi gida to amma zaman to za ka yi karatu kana da bukatu a gida ne kuma ba wai makaranta bane you have your own needs da za ka yi amfani da abubuwa to zaman kawai ba zai yi wa kana karatun kawai dole sai ka nemi kuɗi kuma
gaskiya fa
to kin ga unemployment ya zo ga kuma rashin karatun to ina zai guda biyu zai hada aure
da sai ne mallin jama'a
gaskiya to in wasu sai su koma shaye-shaye wasu sata wasu fashi kowa dai da abin da zai kawo
ga yankin na da ke da hanya an ba matasa a cikin wannan al'amarin kuwa yanda ya kamarin da karfin hali
gaskiya matasa su ne ma majority kidnapping
saboda na dan ka bar ilimi ke yin wannan aiki
akwai wanda da ilimin su kin ga kaman wasu suna da ilimi ma sosai wasu they are trained already a samu an kore su ko ba su gama training ba an kore su sun iya operating makamai sun iya komai da komai to an zo an kore su an koya musu
wasu za su iya kawo dabaran
manya
wannan ta ga ita
take zama da magana goyi nan ne manyan da yake
ya
manyan manyan da yake
wannan ta kawo dabaran
yawa
sai iya yi wannan da daban ne
yawa dalibai ne suna karatu da an kore su
haka
kuma an riga an koya musu abubuwa da dama to ya ba za su yi kidnapping ba ko kowa da yanda Allah zai tura mai wahalar
shi to dan jami'ar mallan fashi
dusan ma
ka sana
ni gudu ba abin da zamu ce sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda wannan abin ya shafe mu kuma ya shafe iyayen mu
gaskiya
duk wani abu da za a yi yanzu wani maganar kudin makaranta wani maganar menene kudin yanzu ma ya zami da landlord din mu na makaranta ba to maganar kudin na
shi ba wani
mahimmi
wanda ka ji ya
kusa ni campus ko ke
ba ka ga mu na tan dole kai mu dole sai in biyo kudin
ba kai wata biyu ba ka
haka nan
ko sai mu zama zan yi da TV a gida mu dawo ga yanzu watan mu tara gida kuma yawa a watan mu taran kuma yau a ce kaza gobe a ce kaza mun rasa magunan zamu wannan zamu magana ko ku su asu din zamu tuma mun rasa zamu tuma shi
sai ran gobe din gwamnati ne suke laifi a cikin wannan
to wai ba kuna da kungiyar ku da na daliban jami'o'i ba
amma mu ɗan arewa da ma ɗan kudin da ya su fusi magana ila wannan a bizance a cikin a musu magana ba mu yan arewa association
a arewa ba ta da karfi
sosai gaskiya
to kuma yanzan akwai
nan matsalan yajin aikin nan ba arewa ta shafa ba gaba ɗaya Najeriya ne ta shafa jami'a ta gwamnati ce
to shin sai nake gani kamar finance tace kamar ita ce body
ba
Najeriya ne so ita kamar ta shirya zanga-zanga kamar 2 weeks ba akan za a yi fito a yi protest game da dalibai a reaction din dalibai game da abin da ke faruwa daga bangaren gwamnati da asun gaba ɗaya ne a samu a result din to har ta shirya wannan protest din kuma aka zo ake reaching one agreement wanda a ganin mu
kamar tsakanin aso da
gwamnati a ganin mu kamar zai ba da dani ido
ma'ana eh
to da ƙarshe a last meeting din su kuma yasu asu suke watsi da wannan a proposal
kuma da gwamnati
ta ba su tace gaskiya da meeting din demand sun su wanda ya kamata
wato dai ba a cin ma zai matsaya ne
ke wannan tsakanin ba ne ke ba sai zaki dinki ga miki akwai strike yana kasa da I mean protest yana kasa aiki shirya tada shi
hanya ba kada gaskiya masu tada guguwa
ba ba daga cikin woodlocks amma kuma muna goyen bayan a saurare su bangaren
eh indai har za a cima bugacin da za a samu biyan bukatar
dan kin ga su da malaman suna complaint din abu biyu ne su hakko isu da suke ya already suke earning da kuma a gyara makarantu wanda gwamnati ta gaza cimma wannan buruka da su kuma abin da su jima'in da suka yi a ci abin da table a gaban ta to ya kamata a ce gwamnati kaman wannan sabuwar gwamnati ta bare da muke gani yana ana ta mana abin da roman bakan cewa gwamnati shi bamu taba tunani wallahi a lokacin ba ya irin wannan tsawon period din ana strike ba tsawon wata tara kuma yanzu aka mamu musamman da aka yi fara
ba to kuma ta ko ma shi da
yawa ba yau ne ko gwamnati ba
wani kuma ku je noma ba kuma ku
a wannan ma abubuwan noman ma tsada komai yayi tsada yaya ne noma zai yi
gaba
da mun yi karatun bayuwa karatun ma bayuwa
ko shi ma lokacin da aka yi gadangan yan sasa wato na kinjinan su yan sandan nan na musamman abun yi kamari saboda matasa ba su
da matasa makaranta akwai abokai na su sai sun je Abuja suna protesting bayan na ce suna cikin da suke yi abin nan suke a rawa
amma
na ce da suke
saboda ba abun yi dole su je su
yi to irin wannan a ce da yanzu a lokacin mun da exams ne ko
kowa ne
ba zai da wannan lokacin
da zai da ya karatu
ne abubuwan ya
kowa ne ka sa
abin da aka ba mu matasan illa biyu ne ga gwamnati ko kuma in ce ga mu akwai abata mana lokaci sannan kuma ga asar ma akwai illa akwai asara akwai illa misali sai wasabi da wata illa illar ba dole ta fito yanzu ba amma a nan gaba
saboda har tarbiyyar ku an taba
yi ba
an ce ku ne a yi ba nan gobe ake tuna ake tunanin ku ne
ku ce wannan mu ya the leaders of tomorrow amma kuma hayyan zuwa leaders din
ku ai abinda ake nufi ma tunda ku ne shugabannin gobe gashi wa shugabannin yau suna koya muku yanda za ku
yi alƙawari
ba cikawa idan
mun je da mun je da mun je abinda ke
da shi na je ke an ce baka ji mafi inda
to ba mu gani ba mu gani leaders of tomorrow din ba ya an fi zanyi wa'azi zaman leaders of tomorrow din ba wai mun ga yan talaka ba ba a taimakan
talaka kuma ai talaka ne sai ka goge su kuma
haka ba a taimakan
talaka
don garbi zanyi wa
kai ba sai ka jana ka
a to ai ni ne yanzu ban da daman da yan jana waje
saboda dan talaka ai da mai ke nan wannan
da talaka da mu yi da
gira
da mu yi gira da mu yi
gira
da
mu yi gira da mu yi gira da mu yi gira da mu yi gira
da mu yi gira da mu yi gira da mu yi gira da mu yi gira da mu yi gira da mu yi gira da idan ana ganin ilimin nan bai da inganci to yanzu shi mara inganci ma babu inda muna zauna a gida
gaskiya
ne ba mutum ne standard ba da mun ilimin mun sai da
standard
shi ga jaji da yake ga wayansu akan flow suna zazzauni
har yanzu a
jami'a
ba inda nake ban wurare da yawa
da yawa kuma abin da muke kenan
ba gyara ba
enough
ba
innovation
haka to abubuwan da sun lalace
kuma yanzu kuma shi din ma an ce ba ba da mun ba ku koyi ko ku yi
ko kan mi ba concern din su bane kuma
kowa kawai yana abubuwan da su asu maybe ultimately ne za a biya su albashin su kuma aka ja su ku federal government da ma muke yin shi su suna waje ne wasu su
wasu
ba gidan suke suna ta
to yanzu dai ga dama ta samu da kila za ku iya fadin albarkacin bakin ku yi kuka kila Allah ya sa wani daga cikin wa'anda gwamnati ne wanda abin ya shafa su ji abin da kuke faɗi na koken ku game da halin da ake ciki da kuma yanda kuke jin maganan ilimin ku yake ƙara tabarbarewa ko Allah ya sa su sa tausayi a cikin zuciyansu a ƙara zama na ƙarshe din da za a samu fahimtar juna su da asu su asun ku kira su su ma gwamnati
musu kira su kira dai gaba ɗaya ga duka bangarori din ne da zani su bangaren asu da kuma su bangaren federal government da kuma ma har su shugabannin al'umma kaman sarakuna da kuma leaders da governors da waye da sa baki akan wannan al'amari dan abin ya fi ya fara wuce yanda ake tunani ya fara wuce strike yanzu kuma ya tsawon dimension
saboda su
suke ya dawo wani fuska
yau ya dawo wani fuska ya kamata muna kira
ya kamata mu samu suna a samu shi
yauwa
ya kamata samu suna
ba ya ji ake sunan shi ba
yauwa to ya kamata su duba su tafsir jawo bangarori duka biya duba me ye matsalar ne saboda kawo karshen da aikin mu koma makaranta su kuma su samu su rage rashin aikin ya cikin
malam na Abuja
to ni dai kiran da zan iya ma gwamnati shine su dinga meeting demands
a san ne ga cika alƙawari
yauwa a dinga a san menene ya kamata a yi da zai yi mu an mana alƙawarin ruwa da yawa amma kuma ba sa bullewa ko kadan eh maganar gaskiya ne wannan ya zama ba strike bane kuma ana dai yin wani abu ne daban ana ko politics da mu wanda kuma muni yake affecting as youth in Nigeria.
Yanzu an kara muku shekaru daya a cikin shekarun ku.
To a cikin shekarun.
Na ba ku shekaru.
Yanzu kin gani ne yanzu uku ne da yanzu wata kila mama wata kila bana mun gama.
Da yanzu kuma na ku
da gama jin ajiyu.
Tun da wannan abu dai yanzu zai bar mu tira su kisan mun baki wa talaka ba. Gaskiya ne. Bara mu kira su kisan mun baki da talaka ba. Saboda gaskiya tunanin wani abu. Amma gaskiya ina kira ga gwamnatin Nigeria ya kamata su duba abin nan. Watalakawa ba wai kansu ba su duba abin nan watalakawa ƴaƴan su kuma makarantar nan tunda ki duba gani shugaban kasar kansu ya faɗa bawa ki ko kuma shekarun bayan malanci ya ce dan kana da degree a kasar nan kake tunanin wai kana karatu kana da menene ne loje eh kake tunanin wai kana kwali ko kana da wani za ka samu aiki ko wani abu
to degree ma abin mu
to degree ma ki barin kai
kudan ƙara jahilcin ma dai
dan ba kare ba ra kai ba yanzu kaman yanzu nan yawancin mun ka duba daga mai shekara 4 sai mai shekara 5
wanda ya kamata a ce
amma yanzu ni yanzu shekara 4 gare ni amma sai nayi 5 kenan
ko kai sabon shiga ne
sabon shiga ne
haka
sai nayi 5 shi wannan yana sauraron shekara 2 gare ni sai
a fara mu
shi ne wannan
dan ƙara wa yau a gida
gaba din mu wannan makarantu ba ce inda wannan aiki ba ne ba ci gaba
ga kuma makarantu kuma ƙara tsadan kuɗi da ake yi
sai makaranta kuma matsalolin dama kenan
makaranta ga kuɗin da ake biya amma kuma an zo an canja kuma an ce ana so din talaka yi karatu
to Allah ya taimake mu da ta fatan gwamnatin za ta ji da su ma kungiyar malaman jami'o'i din za su sa tausayi da kuma dattijan taka cikin al'amarin dan ganin cewa an kawo ƙarshen wannan matsala dalibai mun gode Allah kuma ya kawo ƙarshen al'amarin
ta bakin ɗaya daga cikin iyayen da wannan yajin aikin ya shafa
mana a matsayinka na ɗaya daga cikin iyayen ɗaliban makarantar jami'a na Najeriya waɗanda suke yajin aiki shin ya kake ganin wannan abin ya shafe ku ko iyaye da kuma ɗaliban waɗanda suke su ne abin ya shafa kai tsaye na maganan yajin aikin nan da aka kusan share shekara ɗaya ana gwamzawa tsakanin gwamnatin tarayya da kuma malaman jami'o'i
wannan yajin aiki da aka dade ake kuma abu ya ɗaci ya ɗaci yawa kamar cin kwamma kauniya abu ne da ya shafe mu ta fuskoki daban-daban ya shafe mu ta fuskan tattalin arziki ya shafe mu ta fuskan zamantakewa ya kuma shafi mu ta fuskar ci gaban ilimin yayanmu idan kika duba misali kowane uba yana da buri na ganin cewa akwai shekarun da aka kayyade ne yaro ya je yayi karatu ne ya gama so zaki ga ko cikin budget ɗinka zaka ga kai tanadi ne cikin waɗannan lokutan so duk lokacin da aka samu ƙari ko wani abu ya faru haka ina iya shafan yanda ka tsara harkan tafiyar da kuɗinka da sauransu na farko kenan sannan na biyu kamar mu da muke da ƴaƴa mata kowa yana da burin ganin cewa akwai daidai lokacin da kake gani ya kamata a ce ta gama karatun nan wanda ya fito tsayayyen a samu a yi auren ta tafi da dai sauransu ka kau da wannan so wani lokaci wannan yajin aikin yana shafan wannan yarjejeniyar da muka yi da iyayen yaran da suke sai ƴaƴanmu da sauransu so wannan shi kanshi yake gani babban kalubale ne wanda yana ci mana tuwa kwarya sosai sannan kuma ga bakin ilimin yaran su kansu abin yau a yi gobe kwan baya wajen shekara guda yara suna gida ba abin da suke da sauransu so wannan yana nufin cewar abin da suka koya baya duk ya san ya rubuce shi an je an sake farawa na gaba wanda karshe zai shafi ingancin karatun zai shafi yanda yaran ma za su himman da suke bada wajen daukan karatun da muhimmanci so duka wa'annan yana daya daga cikin kalubale da kuma yanda abin ya shafe mu kai tsaye
wani kuma suna zargin cewa wannan yajin aikin ya kara daukakawa kuma da ba da goyon ba akan matsalar tsaro da ake da shi a kasa ta inda waɗansu da ba su da aikin yi suka shiga waɗansu harkoki na mata gari.
Wannan harshen da gaske haka ne, a bakin wannan abubuwan da na zayyana miki ta wasu fuskokin kuma wannan abin ya shafi abin da Bature ke kira negatively. Wato in kin lura yaran nan idan sun dawo gida ba abin da suke zaki ga daga lokaci zuwa lokaci ban da jawo mana magana abokanan banza da kuma biye-biye da dai sauransu. So duk waɗannan abubuwan matsala ne. Yanzu makocinmu shekaran jiya abin da muka gama tattauna a kai kenan, wani ɗan yara sun dawo gida ba sa karatu sun bi kawai daga biyun yaran mata ba abin da suka saga, wanda hakan ya haifar da wani matsala da shekaran jiya muka yi ƙoƙarin ganin warware lamarin. So duk waɗannan abubuwan yana faruwa.
Sallada aiwa bauta da sani a cikin biyayya amfani ilimi aiki da sani bisa sunka
jama'a. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Har ila yau Binta ba ta yi nisa ba, ta jiyo mana ta bangaren malamai.
Na samu zanta da Dr. Rabi'u Nasiru wanda shine shugaban kungiyar malaman jami'ar Reshen Jami'ar Ahmadu Bello, inda muka tattauna da shi akan yajin aikin da suke gudanarwa a halin yanzu. Zuwa yanzu dai an dauki tsawon watanni ana gudanar da wannan yajin aiki, inda su kungiyoyin malaman makarantar jami'a a kafin fadin Najeriya suke son sai an biya musu waɗansu buƙatu da suka zayyana. To shin zuwa yanzu kulliya ta biya kuɗin sabulu kuwa? An samu biyan waɗannan buƙatu daga
Assalamu alaikum. Sunana Professor Rabi'u Nasiru. Abubuwan da muke takaddama da gwamnati tunda na farkon su shine wasu kudade da ita gwamnati alƙawarin za ta ba jami'oi tun a shekara 2013 wanda bata bada ba. Sannan kuma banda su akwai sabunta yarjejeniyar mu da muka yi da su a shekara ta 2009. Sannan kuma akwai wasu kudaden mu na aikin da muka yi da basu biya mu ba. Sannan akwai yanda ake tahiyar da matsaloli kan yanda ake tahiyar da jami'o'in jahohi da kuma yanda ake kakkawa wasu a jahohin. Sannan kuma da kwai maganar tura jami'an gwamnati zuwa jami'o'i wanda ake da shekara 5-5 wanda tun yanzu shekara 10 kenan ba tura ba. Kuma banda wannan akwai maganar albashi da aka biya wasu jami'o'i wanda kudin ba su kai yanda ya dace a basu ba. To waɗannan su ne abubuwan da muke tattaunawa da su da farko. To amma muna cikin wannan tattaunawa sai wani abu ya taso, sai suka koma abubuwan suka koma wajen takwas, sai zamana cewa sun tsaida mana albashin mu daga watan February na wannan shekarai har yanzu. Sun ba wasu sun biya su lokacin daga February zuwa June, wasu kuma ba biya su ba. Abu na biyu kuma da wannan ya kawo shine maganar IBBIS wanda muka ce mu ba mu shiga ba, wannan ne yasa suka tsaida albashin. So saboda haka muka ce musu kamar yanda muka yi alƙawari a shekarar da ta wuce cewa za mu kirkiro manhaja wadda za ta yi daidai da yanda ake tafiyar da jami'a. Wadda muka kirkiro muka ba su suka ce to za su diba su ga cewa in ta cancanta su yi amfani da ita. To waɗannan guda biyun su da babu su ita gwamnatin ta jawo su ciki. To waɗannan su ne abubuwan da muke muƙaddama a kai.
To tattaunawar da kungiyar malaman jami'o'i da kuma gwamnati suka dinga tafkawa a tsawon wannan lokacin, zuwa yanzu an samu matsaya wanda aka cimmawa tsakanin gwamnatin da kungiyar malaman don janye yajin aiki?
To mun samu kan tattaunawar da muka yi da su gwamnatin kai wuraren da zan ce an samu fahimtar juna a kai. Kaman in aka ɗauka akan shi kuɗaɗen aikin da muka yi da basu bamu ba, wannan an samu matsaya daya akan nan sannan kuma kan kudaden da muka ce su bada duk da basu bada ga duka ba amma dai sun bada kaman za su ba jami'o'i sun ba jami'o'i gaba da biliyan 30 cikin biliyan 220 da muka ce su bada so yanzu muna kokarin mu ga cewa tanaji suka yanda za su biya sauran sannan kuma har kai jami'o'in jahohi da yanda ake kakkafa su wannan ba an dan samu ci gaba dan ana aiki tukuru a ga cewa yanda za a canza za a gyara da dokokin wannan ma'aikata ta NUC wadda ke kula da jami'o'i dan cimma wannan buri kuma bayan haka akan sabunta yarjejeniya tsakaninmu da gwamnati ta 2009 wannan ma gwamnatin yanzu ta yi sabon kwamiti wanda zai duba wannan yarjejeniya kuma an sa lokacin da ake ganin in aka fara wannan yarjejeniya cikin wannan lokacin 7-8 ya kamata a ce an gama so waɗannan duk da yanzu dai ana tattaunawa kan abubuwan sannan kuma albashinmu da suka rike saboda ba mu shiga wannan manhaja ta IPPIS ba shi ma sun ce za su biya amma a yanzu ba su biya ba so muna jiran su
to yajin aiki ya samu asali ne a Najeriya tun 1992 wato tun lokacin mulkin soja amma a shekara ta 2009 kamar yanda ka faɗa an cimma matsaya tsakanin kungiyar malaman jami'o'i da kuma ita gwamnatin tarayya wanda suna ɗaya daga cikin korafe-korafen da kuka kawo a wannan lokaci cewa sai an cika muku wa'annan alƙawarra har yanzu ba a cika ko ɗaya daga ciki ba ne shi yasa har yanzu ake cikin yajin aikin ko koko kuna nufin duk waɗannan abubuwan da kuka zayyana guda 7-8 sai an biya buƙatunku sannan za ku janye yajin aiki
a ba muna maganan cewa waɗannan abubuwa ne da muke tattaunawa da gwamnati shi yasa na ce miki har yanzu muna tattaunawa dan inda a ce gwamnati ce mai cika alƙawarin da ba a ma shiga yajin aikin ba saboda duk wani yajin aikin da muka yi tun daga 2009 har zuwa yau ya allaka ne akan wannan yarjejeniyar da muka yi kuma abin da ya kawo yajin aikin dan saboda gwamnatin abin da ta ce za ta yi ba ta yi ba so shi yasa aka yi ta yajin aiki daga 2000 bayan 2009 har zuwa yau duk ana magana ne kan wancan ta yi alƙawari ta wasu saboda yana da wahala ka amince da mutumin da ya ma alƙawari ya ma yayi ba uku ba hudu ba kuma bai cika ba kuma ka yadda dan ya ma magana ta baki ba ka ga komi a ƙasa ba ka ce wannan abin da ya alƙawari zai
kuma duk tsawon lokutan nan da aka dauka wato wurin wata 9-10 ana cikin wannan yajin aikin shin ita kungiyar malaman jami'o'in Najeriya suna tunanin halin da ɗaliban suke ciki kuwa
magana gaskiya wata sa'a in an yi magana an ce an dauki wajen wata 8 ana yajin aiki mu yajin aikin dinmu gwamnati zai da tariya makarantu suka rihe su suka kulla makarantu ba yajin aikin mu ne ya kulla makarantu sun kulla makarantu suka tsaida mana albashi muna yarjejeniya da su suka watsar da ita suka ce saboda cutar corona da ta shigo mutane ya kamata su gane cewa ko muna yajin aiki ko ba mu yajin aiki wannan lokacin da ya dauka na corona da aka yi ta yi da sauransu to ko da ba mu yajin aiki ɗalibai ba su kasance a makaranta ba domin gwamnati ta riha makarantai so saboda haka gwamnati ce ta riha makaranta kuma ta yi biris da al'amarinmu ta ma tsaida mana albashi ba ta biya mu da sauransu sai har da suka ga cewa ya kamata su bude makarantun sannan ma suka fara tattaunawa da mu to mutane ya kamata su fahimci wannan ba wai yajin aikin mu ne kadai yasa aka riya makarantun ba dama gwamnati ta rike makarantunta kuma ko da ba ma yajin aiki makarantun university na watanni masu yawa saboda cutar corona
so daga yanzu zuwa wani lokaci ne su ɗaliban za su sa ran komawa makarantunsu domin ci gaba da karatu
akan wannan magana da ake cewa wani lokaci za a sa to wannan ya danganta da yanda muka karkare da kuma yanda gwamnati ta yi kokarin cika alƙawarin da yanzu take na kan sasantawa da mu akan wannan yajin aiki in gwamnati ta yi su cikin sauri ɗalibai za su dawo makaranta cikin sauri in kuwa gwamnati ta yi ta jan ƙawa a kai to ina ganin zai dau lokaci kafin ɗaliban su dawo
kasuwanci ko sana'a sai da sani suka hango ku
sani suka haddasa aka samu firaku take fito.
Masu sauraro a nan muka kawo karshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na Tatiana gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya hada mana shirin baki ɗayan sa ni ce Amina Bahari auna daga nan Berlin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya.